Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemi na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da Sky at the Radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin matayar kiso a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. Jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 23 ga watan Maris na shekarar 2022 zamu yi magana ne akan rawar da mata ke takawa a fagen siyasa da wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. Yake Zara'u muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun samu tattaunawa da mata da ke taka muhimmiyar rawa tun daga matakin siyasar karkara har na tarayya. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar Filato, inda wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta kaiwa wasu mata a yankunan da ke fama da rikici a jihar ziyara bayan da suka yanke shawarar kafa ƙungiyoyi domin wayar da kan jama'a game da zaman lafiya da suka ce yana aiki duba da irin zaman lafiyar da ake samu a yankunan.
Assalamu alaikum. Sunana Zuwaira Isa daga Yelwa Ginda Akwati.
To aje Yelwa gashi nan a yau dai ni na shigo Yelwa dama ban taba zuwa ba. Eh sannan kuma ina jin kokarin da kuke yi musamman na samar da zaman lafiya tsakanin ku. Wai me yasa ku mata ma kuka hada kanku domin wanzar da wannan zaman lafiya?
To din zaman lafiya kan dai in aka hadu ana haduwa kai wanzar da zaman lafiya din gashi nan shine yake sa al'umma ma waje yake bunƙasa muke samun ci gaba da taimakon Allah.
A baya dama kun samu tashin hankali kenan nan gurin tsakanin ku da kabilu da sauran al'umman gari?
Eh to tun dai lokacin da aka yi crisis din Yelwa to ma ba za mu ce crisis ba za mu ce attack tunda baka san hawa ba baka san sauka ba. Mu ma a lokacin guje guje ma muka yi saboda mu ma mun ji tsoron abu mu san yaya ne zai abin nan ba. To tun daga lokacin dai kan yanzu da muka samu kungiyoyin nan dai ana har ana dai a tara nan a tara can cikin iko Allah ya zama da sauki gaskiya ba komai.
A cikin kungiyar nan naga akwai matan Fulani, akwai matan Birom, akwai matan Gakunan dai Hausawa da sauransu. Me yasa har da Angas ma? To me yasa kuka hada kanku duka? Me yasa kuka hada kanku?
To akan zaman lafiya wannan dai abin nan me da suna kungiyar nan ne da aka hada mu. Shine he muka zo muka dauko kowane yare kabilu iri iri. To kuma cikin ikon Allah Allah ya ba mu nasara mun samu jin daɗi. Din akwai lokacin da har muka yi zama da hadda jami'an tsaro muka zo muka yi zama da su.
To idan kuka zauna a kungiyance me kuke tattaunawa?
Muna tattauna me hira kowa koda misali a cikin gidanka ne kar ka nuna ma yara kana son kanka kai dai kai abin da zai taimaki al'umma ko ina. Gaskiya abin da kenan muka yi
kenan kungiyoyi masu zaman kansu da suke zuwa nan musamman ma wannan kungiyar wake daya sun taimaka muku wajen hadin kanku kenan?
Sosai ma sun taimaka mana din farko dama ana gani kaman wasa muke zuwa yi to amma akan hakan wayansu ma suna neman su ga kawai mu je da su kawai din har za su zo mana kam hira haka akwai wanda suke zuwa mana akan sun ga abun da muke yi iya taimakon al'umma
mazan ku fa sun ba ku goyon baya
haba sosai 100% 100% gaskiya din da ran da ke tura ta zo wajen mu ta zo magana da mai anguwa ta same mu da ni da Christian da Fulani muna gyaran rama da ta tura ma a WhatsApp da an gani ko ta tura ma ban sani ba shine kenan suka ce to wani rana ni ma tunda yanzu ni na zama kamar reshe ne rinka dan taimaka na abin da nace a zan iya in bayani ne zamu yi da ku amma ba zan tsaya ba ni ba da karfin da zan yi wannan abu magana na ke ba
Kawo ni ce mai suna Florence Tonshinen? Aho, kin ji ai.
To Florence ga kunan kun haɗu a matsayin ƙungiya musamman na mata domin wanzar da zaman lafiya. Me kuke tattaunawa ne wai?
To gaskiya kin gan ƙungiyar nan da aka haɗu akwai Christian, akwai Hausawa, akwai Fulani, akwai Fiyam, akwai Angasawa, akwai Birom. Gaskiya ni a takaice ko kungiyar nan wallahi ya samu zaman lafiya da yawa kuma a garin nan duk muna da suna kowa daya bisa daya dukkan mu takwas nan muna da suna kin gani sunana MC su baban Hanatu suwaye don suka gan duk zaman lafiyan da muke yi a nan gurin yanda ita Lida ta fada tam zamu zo miji na ma ya gagara fa ya da farko wai shi bai san me muke yi ba ni ba zan bar neman mishi kuɗi in zo in ce bani kuɗin magi kuɗin wannan ba shi ba zai sake bani ba na farko mun yi na rana ɗaya na biyu na uku kai da ya gane abun fa dama duk garin nan ina gan kusan masu zafin rai ina ɗaya daga cikin su da ya gan na kwantar da hankali na har ni ina ba wa wasu shawara san da ya tambaye ni da na gaya mishi kungiyan kenan da muke yi yace har yana gan kaman duk garin nan ba wanda yafi jin dadi kaman shi domin an dawo mishi da hankalin matan shi daina wuri daya har ga Allah magana wasa daban gaskiyan kenan shi kuma yace har bai taba san cewa zan saya a cikin mutane in yi magana da su haka ana gidan giya ina gan ana fada zan je in kira wani in kira shi in fara bashi shawara abun ma ashe yana bashi mamaki shi bai rana daya ne ya fada fa yace shi abun ya bashi mamaki bai san cewa ni zan iya gaya mishi wannan abun ba so har ga Allah kin gan kungiyar nan na wake daya har ga Allah akan kungiyar nan an samu zaman lafiya
wai dama me ke hada ku rikici ne
Okay abun da ke hada mu rikici shine kika gan Daniya na daya ko
ce Daniya me kenan
Daniya shine idan wani abu ya zo kaman makamanci kaman nagari kin gane in an kawo wani abu kin ga zan baki for example kaman ni ba yar nan garin bane na zo ne kuma after wannan attack amma da aka kawo su masu magunguna za maka test duk abun da an same ka cututtukan da an same ka da shi za a baka magani aka ce dukkan nagari ne da Fulani da Hausawa da suwaye da aka ganni a layi ashe an fara gunaguni aka ce waciya da wannan abun ya faru da ita ne sai na ce a ba haka bane ku daina Daniya wannan abun na duka gari ne ba wanda za a ce cewa a nuna bambanci ba dukkanmu mun zama daya kun gan hakan ne za iya samu rikici a al'umma so mu hada kanmu mu zama dukkanmu mun zama daya
yanzu da kuka samu wannan kungiya kuna hadin kai kina ga kaman batun Daniya ya ragu
gaskiya batun Daniya ya ragu saboda mu matan nan mu takwas nan da kina ganin mu wallahi ina san duk aikin da muke yi a nan gurin don Daniyan nan ta ragu wani rikice-rikice ma ta ragu ya ƴanmu ma sun shaye-shaye an suka ga mu ma guduwa suke wai ga wake daya sunanmu kenan fa suna ganin mu yanzu muna ballawa wai ga wake daya mun ce eh to mun yadda don aikin mu muke yi mun bi mun tafi ga sojojin nan
to yanzu a ce a wayansu guraren da ba su da irin waɗannan kungiyoyi na mata kina ga me zaki gaya musu ta yadda su ma za su karfafa kungiyoyin nan domin a samu zaman lafiya
to gaskiya kin gani kamar ni bana garin nan yanzu dai kam dama ina nan amma yanzu bana nan amma kin gan har ga Allah inda nake satin da ya shige na ga ma anti ke tura na ce inda hanya da za iya bude mu matan nan hanyar wannan kungiyar mata wake daya gaskiya I would be very proud domin ina ga ma matan ga kungiyar da muna zo don sun ce kullun suna gani na da file wai ni na zau na ina poli ne ko zan shiga university ne suna gani na da baban file sai na ce musu fa wake daya zan ce wai aha wake goma ne ba wake daya ba na ce to wallahi to ngaya miki kaman matan compound na wallahi sun kai hudu in na zo na mun fara wannan tattaunawa da su da takardar na hand out da aka bamu muna yi mun tattauna sai suka ce to ashe abun rawan ido ake yi an ba matan gindin akwati banda su kenan wato su ne kawai su yan gindin akwati ne su ne suna bukacin wannan so kaman ni har inda hanyar da za iya taimaka matan waje su samu wannan kungiyar wallahi da yafi kyau
Sunana Hassana Yau
daga
Yelwan Gindi Akwati
to gashi nan na gan ku a kungiyance kuma naga ba bambancin addini ba bambancin kabila me yasa kuka hada kanku ne wai ku matan gindin akwati
jama'an lafiya ne yasa mu muka hada wannan abu kuma mun ji dadin matan nan da ta kawo mu nan ta hada mu to kin ga Allah ya kaddara kuma mun hadu
kenan dama ba kwa wannan haduwa kenan a baya lokacin da ake samun tashin hankali
a ni wadannan mata ma mutun daya ne kadai anan na sani ga ta amma kin ga wadannan dumbo waye su ba kuma Allah ya kaddara na hadu da su kuma yanzu mun jama daya mu ci Musa mu jauna tare mu gera yaran mu kai har mai gidana ma ya ji murna don na je gidana sai na gaya mishi wani rana ni ai wallahi wannan abun da ina gari kaman da wasa ne to gashi kuma abun rawani rana kai he naga hadda sojoji anan nace he Allah na gode maka
to me kuke tattaunawa ne wai idan kun zo ta yadda har aka samu wannan zaman lafiya
wato jama'a ne kai muke yi mu tattaunawa mu da mu jama'an lafiyan ba mu jauna kai mu dinga tattaunawa jama'an lafiyan ke
idan kuka tattauna wannan zaman lafiya kowa ta kan koma gidanta ne ta je ta yi fadakarwa ma ƴaƴanta da mai gidanta da al'umma gari ko yaya kuke
naje gida wallahi na jama'a mai gidana ma lambawan shine lambawan jama'an lafiya naje na gaya mishi sai in ce masa to irin wannan jama'an nan da muka yi yau wallahi mu jauna da yaran mu mu dinga tattaunawa da su kai har da yaran gefe ma to ina tattaunawa da su
to wani alfanu za a ce kin samu tunda kuka kafa wannan kungiya musamman na zaman lafiya
wato matan gidaje mu suka ce kai sun bani girma daga sun ganni ina dawowa masu ya tare ni su din masu tare ni ga murna ga dariya to shine yasa nace to na gode ma Allah da Allah ya hada ni da wannan al'amari
nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu karasa kasar Ghana inda wakiliyar sashen Hausa Hawwa Abdul Karim Young Pioneer ta gayyato mana babbar bakuwa da za ta gabatar mana da kanta
Assalamu alaikum sunana Hawwa Abdul Karim Young Pioneer yau shirin namu na yau da gobe mun tattaki mun zo ofishin nan na Hajiya Salma. Hajiya Salma dai ita ce shugaban karamar hukumar nan na Ayewa su East, wato Ayewa su ta Gabas, wanda duk wani zangonni da ya shahara a nan birnin Accra yana cikin yankin nan nata a nan kasar Ghana. Za mu tattauna da ita mu ji yadda ta sha gwagwarmaya kafin ta samu wannan mukami nata na wato shugabar karamar hukumar nan na Ayewa su East. Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina muku gaisuwa da warhaka.
Dan so ki gabatar min da kanki.
Yankuri sunana Honorable Hajiya Salma Adams Kuta, MC for Ayewa su East.
Hajiya Salma, dan so in sani wani irin gwagwarmaya kika sha, wani abu ya dau hankalinki har kika yi ka samu dama kika ce yau ni ma ya kamata in tsaya in samu wannan mukami na Ayewa su East a matsayin ki na mace?
A matsayin na mace ne, mata kin san mun fi yawa da maza, population mata yana da yawa cikin duniya, kuma mata an bar su suna baya bai yi ba domin Allah ne ya ba maza hankali ya ba mata haka nan nawo, kuma mata ya kamata mu fito mu lead wasu ababe cikin ku Allah, mu ya kuma mu represent gender mu matan da suke kaman mu no, kuma da taimakon Allah mutum ba kai ka sani abinda zaka kai ko inda zaka kai ko abinda zaka yi, Allah yake prepare maka kowa komi, kuma Allah yake bada makami, Allah yake bada masayi. Shi yasa mun gode ma Allah, kuma mun gode ma shugabannin kasan mu da suka discover muna zaune suka ba mu aikin leadership, muka zo mu muka join muka handle abin ga assemblies mu as mata.
A da she ki gan mace ana barinta a baya idan yazo fannin mukami musamman harkar siyasa ko wani shugabanci, amma a yanzu ana ba wa mata dama, me zaki fadi da wannan na dan da na yanzu?
Na da ne gaskiya bai yi ba, kuma ina ganin cikin kowane addini game da addinin musulunci of course alhamdulillah mace ba mai da ita baya ba cikin Qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya doki mata har cikin yaki, ya shawara da mata an defend kan mata cikin nice cikin babu dai watun zamanin da, domin yadda muke gani da cikin ta jahiliya ana kashin mata the life ana bisansu, domin in mutum ya haifu ya mace yana gan kaman kunya ya kama shi, amma yau addinin alhamdulillah ya gwada abinda aka yi da shi no ake yi yau, an support mata an help mata, first lady second lady muna dukan su as example muna gani kaman mata, kuma a kuma haka nan no cikin kowani gari mata ana gani in suka doki leadership suna gaban abu abin yana yin da kyau, domin mata ba kullun suke neglect bayan su ba as mothers. Allah ya sa wanga abu by nature cikin halittar mu muna da tausayi, muna iya mu observe ababe ko da decision yana da karfi muna iya mu kawo shi kadan kadan hal mu yi da lallashi da komai yanda muke mai yaran mu gida, shi kiga aiki yana cin gaba cikin sannu cikin iko Allah.
Me zaki fadi wa ire-iren mu mu matasa da yanzu muke tsoron tsayawa takara ko kuma muke tsoron shiga wani aiki, muna ganin mata ne mace ne wannan bai dace da ni ba, wannan dai a harkan maza ne ba zan sa ka, me zaki fadi wa?
Abinda zan fadi ne mutum sakani ke da Allahnka, addini yace me innamal a'malu binniyat, niyanka yana da kyau ka clear niyanka, baka da mugun aiki baka yin abin da bai kamaci ba as much of course kina duban baya, ya kamata ko ni movement kike ko wani abu kike kina duban baya kina ta tsoron Allah cikin zuciyanki, wanda kina da miji wanda baki da miji ki kama addini ki kullun ki fito cikin yanda ya kamata, she kina gani kaman kin zama example kina lead wasu kin zama role model to others, shi sannan encourage yaran mu da suka carry school wanda ma suke aikin hannu kowa ya yayi leader, Allah ya ce mu cikin unique way ya halitta bana Adam duka ba mata kade ba, shi sa muka discover talent da muke da shi, muka yi gaba muka ci gaba da shi, komai yayi daidai ma mu insha Allah.
Wannan matsayi da Allah ya baki ina gani a matsayin ki na shugabar karamar hukuma na Ayewa su East, shekara nawa kika karki wannan mukami?
Alhamdulillah ne 2018 the president his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya create Ayewa su East Municipal Assembly, ya ajeni ni as first a municipal chief executive for Ayewa su East.
wannan abin zai karfafawa mata ire-iren mu mu gane cewa kowace mace za ta yi zama mama ba second lady ba har ta shugaban kasa
sosai kuwa domin yana na fadi mata muna da talent amma aka haje mu gida ba discover talent din mu shi sai ya kamata ko wani aikin dake da kyau kake yi shi sakanike da Allah ka san ba kana yin abin da bai yi ba yana da kyau kana da lada ciki wurin ka zama malami ko malama addini kin wani mutane addini kin cici wanda kin zama teacher kin zama doctor kin zama abin da zaki san ma duka ko politician ko wani ciki yana da muhimmanci cikin aikin cikin abin da aikin da muke yi ya bari aiki ya ci gaba ya bari sauran mata yaran kuma su ma su samu suna duban saboda wanga ya zama haka bari ni man zo yi nashi kuma wanda yafi nashi
mu duba mata da suke gani yanzu su an bar su da gida aikin gida da fedefe da haihuwa kawai su wayannan matan ga ilimi an gama jami'a an gama university kenan amma ana zaune gida babu abin da ake sai dafa abinci a haifu kawai
farko dai ni ma na tambaya me yasa yana depend the situation in that watakila ba a haifu kadai ba bamu yi mu bari yanda na fadi nature mu mata mazan mu suna bisa mu mun so mun kiya ko wani position da kike ciki mijinki ya kamata ki bashi respect shi ya kamata ki duba shani aurenki gidanki yaranki ki ya kamata ki manage wannan kuma ina ganin wannan ne cikin gida ya zama big school kana learn kana iya ka duba ka control kana duba aikin mijinka kana handle shi kana handle yara kuma kai kai aiki kana kai shi to the best shi yasa ina ba mazan hankuri indai matan mai shi ta high school tana ta manage gida da kyau why not ka bata chance in ta dai aiki kuma ta ta ne kake mai gida at least ku duka kun ta ne juna kuma ya ci gaba
daga cikin tambaya na akwai tambaya daya da yake da muhimmanci na san ke uwa ce sannan ke kaka ce sannan ga aiki sannan akwai miji kuma kina yaki duk gudanar da wannan mu'amalan cikin sauki kina kin ga kuma yau wannan taron da aka gudanar yau duka kuma duwar jama'an da ke kanki duka kuma kin yaki rike kin sai akan kafan kuma kina yi yanda ya kamata me ya kawo haka
gaskiya ni ina gani wa man tawakkala ala Allah fa huwa hasbu in kai tawakkuli da Allah kuma ka gan kaman shugabanni abu kaman amana aka sa hannunka shugabannin garin suka sa hannunka at the local level ya kamata ke maka deliver ya kamata ke maka yi the best ka handle gidanka ka handle constituency ka ka iya ka samu zuciya ka bude zuciyanka kowa ya zama naka baka discriminate wana wuyata niye ka ka iya ka handle aiki nan da kyau
kina so ki ga yawo kowane mace idan ta tsinci kanta haka kata ce don na zama shugaba kada yara na bar wasu su duba min ko kuma miji na bar wani ya kula da shi duka kina da iko ki kula da su
kina da responsibilities inda kike yi ma gida dole koda maybe akwai yaran manya sun duba yara kanana gida ka ce ke maka na check kana sa wani input ka nan a iya feel presence in ka gida shi sa wannan dole ya zama wajibi ne
me zaki fadi game da duk abin da kika sani game da mace ta iya ta tsaya kan kafanta ta cimma burinta a rayuwa
ni ina fadi kaman mata yanda na fadi we are gifted Allah ya bamu ababe da yawa lewa cikin mu ba su discover ma wanda ka je school wanda baka je school ba akwai aikin da kake perfect ciki din dunki ne in saloon ne in menene ne duka aiki ne shi sa mata kuma su yi su encourage juna su help juna su support juna mu mu iya mu lead cikin aikin mu wanda politics ne medicine ne menene ne kowani field mu iya mu yi shi kuma alhamdulillah game da aikin gidan mu
mafi yawanci mata na fuskantar kalubale challenges idan mace ta fuskanci daya daga cikin challenges din rayuwa me zaki fadi mata don kar ya karya mata gwiwa ta tsaya wurin ta ci gaba da shi
ina fadi mata ta samu courage kuma ta yi imani da Allah in za ta tsaya ta yi abu ta yi the best Allah ya tsaya ta ne ta kuma mazan da suke nan shugabanni ko waya pushing ta helping ta ta yi ta zama leader ko ta yi aikin da za ta take son ta yi to the best of her ability insha Allah
akwai wani karin bayani da yake son ki
ai mani ina godiya kwarai da kuka recognize ina kuka zo kuka interview na kuma ina addu'a na san kuma akwai wanda suka fi ni akwai kuma wanda ni na fi su akwai wanda kuma su ba su fara ba ina ba kowa hankuri a fito ayi aiki domin aiki yana da kyau kana aiki mai kyau aiki halal akwai aiki daban-daban da bai da kyau amma aiki da zaka yi ka zama leader ko ka zama example ba wani alhamdulillah ina ga lada zaka samu cikin wannan abu kuma ka zama role model ma sauran ina ga ma yaran mu suke yau ne gida ko wani aiki mai kyau aiki ne kowai tashi yayi shi an ga kamar alhamdulillah gari na cin gaba kuma al'ummar musulunci ma muna cin gaba
Masha Allah shirinmu na yau da gobe na muryar Amurka Hajiya Salma Kuta kenan muka tattauna da ita shugaban yankin na kwance karamar hukuma na Ayawa su East duk wani shahararren zango inda musulmai suke anan Ghana birnin Accra naji yana cikin yanki nata da take jagoranta Hajiya
wallahi bayani na shi na fadi mata haka mu zauna gida kama zauna mu relax muna depend kan maza komi da komi beyi mu ma mutaniye su mutaniye iyalin mu shi sa kowa yayi kokari yayi wani abu in kai wani abu kai ma alhamdulillah kai better alhamdulillah na zama kamar uwa cikin office ina na ya binga very easy to approach leader baka sai kai cikin no muna koyo mu ma wanda suke gabanin mu kana tolerance kana rokon kowa kamar naka kana pay attention to maganar da kowa yake yi shike ga akwai cin gaba cikin rayuwar mu
wannan ya jawo hankali na wasu kasashe kamar MC haka da wuya ka samu ma ka gan secretary machine sannan ma ka iya ka gan mai shi me zaki fadi ba waɗanda kafin a gan su sai an jijjiki musamman man mata da suka samu irin mukami
ina fadi musu su yi hankuri in aka baka mukami an ke an baka responsibility an yadda da kai an trusting ka an san ka ya kai na san baka kai available everywhere amma at least the little you can do kai kai ka entertain mutane ka kuma na san insha Allah mu duka za mu yi shi to the best of our ability nagode kwarai
nagode kwarai ni ma
Madalla Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6655. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko daga jihar Kaduna da wa muke magana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
Wa alaikum salam da wa muke magana
Sunana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya
Muna jin ka
So alhamdulillah mun ji yanda batutuwa yake ba ma a Najeriya ba yanda muka ji a bangaren kasar Ghana So idan wannan dai abubuwa ne ya kamata a ce su mata su tsaya su natsu akan al'amuran abubuwan da ya kamata yanda ya kamata a ce shi maganar inda zaki zauna zamantakewa na maganar aure dole ne wa ya hakuri a zauna kuma maganar mukami a yau idan aka ce an baki mukami to ya kamata a ce su bangaren shi ya kamata a ce mata sun shaida saboda yanzu abubuwan da yake faruwa yanzu zaki gani ana daukar kaman munan Najeriya ana daukar minister ana ba mata amma su mata ba sa ke da irin wayannan abubuwan inda irin ministoci suke yi saboda kaga idan kaka ce yau an dauki minista an ba mata ya kamata a ce ko kuma shina a jaha to ya kamata a ce akwai wasu mata yawan da za ta rika kula da su ta rika daukar wasu abubuwa a cikin abubuwan da suke samu a gwamnatance ana tallafawa mata saboda akwai matar da jari na naira 100 ya ishe ta wata 30,000 ma wata 20,000 ya ishe ta rike kanta taimaki ayyanta to idan aka haka ina jarin za a samu ci gaba su ko mata dai zamanta cewa dai a kullun dai muna nuna musu zo mu zauna zo mu saba da kuma dole ne a yi hakuri in dai har za a zauna din zamanta cewa da karshe ne musu matan alkhairi
na wara kina alhaji mun kira naka daga Bauchi da wa muke magana
sunana Yuba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
muna jin ka a gurguje me zaka ce
to lalle yana da kyau mata su jajirce musamman idan sun samu mukami wajen musamman wajen kula da aikin asibiti din nan yana da kyau idan mace ta samu mukami ta kula da ƴan uwanta mata wajen asibiti
in ga yanzu misali a ce idan mace ta yi mana halansa zamu dakatar da kai
to ina muku fata alheri
to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan rana a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da injiniyan mu na yau Audrius Rigas da abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya ma
yau